This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Suna na Hawwa Sharif, tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Cikin shirin na asubahin yau Litinin 10 ga watan Yuni, shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hawwa, ministan harkokin yakin Isra'ila Benny Gantz ya sanar da yin marabas daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Netanyahu saboda bambance-bambancen da suke fuskanta akan tsare-tsare da dabarun da za a bullo da su bayan yakin Gaza. Wani harin makami mai linzami na ƴan tawayen Houthi ya taɓa wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar Antigua and Barbuda a mashigin tekun Aden. Rasha ta dakatar da hare-haren da take kaiwa a Kharkiv bayan da Amurka ta amince Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba Ukraine ɗin don kai hari a cikin Rasha.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahoton nan za ku ji yadda bayanai daga yankin Makuba da Alawa a ƙaramar hukumar Shiruru da ke jihar Niger a Najeriya suka ce mahara sun kona garuruwa da dama sun kuma kashe bayan Allah da basu ji basu gani ba.
Sun kona garuruwa, sun kona jama'a, sun kashe na kashe kuma sun kwace dukiya, sun kona gidaje.
Har ila yau a Najeriya an samu barkewar rikici tsakanin wasu manoma da ya yi sanadiyar kashe akalla mutum biyu a gundumar Karbi da ke karamar hukumar Saddauna ta jihar Taraba.
Da yake dai abu Allah ya kaddara zai faru ne zai faru. To an yi kananan rikici.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin Ciki da Gaskiya tare da Sarfi Lahashin, inda a yau za a ji kashi na ƙarshe na batun bawan Allah na Muhammad Umar da wasu azzalumai suka ɓawalewa idanu a shekarar 2006 a jihar Sokoton Najeriya suke ƙoƙarin cin nanin ta ƙin biyan fidiya. To amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Ministan harkokin yakin Isra'ila Benny Gantz ya sanar da cewa ya yi marabas daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Netanyahu saboda bambance-bambancen da suke fuskanta akan tsare-tsare da dabarun da za a bullo da su bayan yakin Gaza. Yayin da bai yarda da shugabannin Falastinawa ba da yawa, ga dukkan alama Gantz yana da sauƙin kai akan shawarar kafa ƙasashe biyu fiye da Netanyahu. Babu wanda zai je ko ina a cewarsa, yana nufin Isra'ilawa da Falastinawa a yankin. Gantz ya ce alkawarin da Netanyahu ya yi na samun nasara akan Hamas gaba daya ba haka lamarin yake ba, kuma Isra'ilawa sun cancanci nasara ta gaske wacce za ta kai ga sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, amma ba batun siyasa ba kadai. Marabas ɗin da jam'iyyar Gantz ta yi daga kawancen gwamnatin haɗin gwiwar zai bar babban gurbi a majalisar dokokin ƙasar, wanda ta yi ƙarin masu ra'ayin mazan jiya za su cike shi, waɗanda za su ƙara matsawa Netanyahu lamba akan ɗaukar mataki mai tsauri game da Gaza. Wani harin makami mai linzami na ƴan tawayen Houthi na Yemen ya taɓa wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar Antigua and Barbuda a mashigin tekun Aden. Wannan shine hari na baya-baya akan jiragen ruwa a yankin. Makamin ya taɓa jirgin ruwan ne da yammacin ranar Asabar, lamarin da ya haddasa tashin gobara, amma waɗanda ke cikinsa suka kashe daga baya, a cewar kamfanin tsaro mai zaman kansa na Ambrey. Kamfanin ya ƙara da cewa makami mai linzami na biyu da aka harba akan jirgin ya kauce, kuma wasu mutane da ke cikin wasu ƙananan jiragen ruwa a wurin suka buɗe wuta akan jirgin, ko da yake babu wanda ya jikkata a cikin jirgin. Ita ma cibiyar kasuwanci ta rundunar sojan Burtaniya ta bayar da rahoton kai harin da kuma tashin gobarar a yankin tekun na Aden, inda ta ce an fara nazari akan barnar da aka samu. Kakakin kungiyar mayakan Houthi Brigadier General Yahya Sari ya yi kirarin cewa su suka kai harin a wani saƙon bidiyo da aka fidda a jiya Lahadi. Yana mai cewa an auna jirgin ne da makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuƙi. Russia ta dakatar da hare-haren da take kaiwa a kan Kharkiv bayan da Amurka ta amince Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba Ukraine din dan kai hari a cikin Russia, a cewar mai ba da shawara akan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House Jake Sullivan a jiya Lahadi. Har yanzu Kharkiv na fuskantar barazana, amma dakaran Russia ba su samu wata nasara ba ta ƙasa a cikin 'yan kwanakin nan a yankin, inji Sullivan a yayin wata hira da shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS. Sullivan ya ce Amurka ta amincewa Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba Ukraine don kare yankinta na Kharkiv da ke kan iyaka da Russia. Duk da damuwar da aka nuna a baya akan cewa irin wannan harin na iya tsoma kungiyar dakarun NATO cikin rikici da Russia kai tsaye. Kasashen kawancen NATO irin su Faransa da Jamus su ma sun bi sahun Washington na barin Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da kasashen yammacin duniya suka bata domin kai hare-hare daga cikin Russia a yankin da ya hada iyaka da Kharkiv. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu gartsaya jihar Niger a Najeriya, inda wakilinmu da ke can Mustapha Nasiru Batsari ya shaida mana yadda wasu mahara dauke da bindigogi suka hallaka mutane sama da 20 da basu ji basu gani ba a jihar ta Niger. Kaddai in ja ku da nisa ga Mustapha da cikakken rahoto.
Wasu mahara dauke da manyan bindigogi sun hallaka mutane sama da 20 a jihar Niger, Nigeria. Bayanai daga yankin Makuba da Alawa a karamar hukumar Shiroro na nuna cewa maharan sun kona wasu garuruwa da dama, sannan suka hallaka waɗannan mutane da rahotanni suka nuna cewa sun yi masu yankan rago ne. Wannan wani bawan Allah ne da ya buƙaci a saka sunansa daga wannan yankin. Ya ce hatta wasu mutanen da maharan suka kashe sun kuma ƙona su, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Sun ƙona garuruwan, sun kore jama'a, sun kashe na kashe, kuma sun kwashe dukiya, sun ƙona gidaje.
Yanzu kai ina ne garin ku wanda suka ƙone?
Makuba.
Kace sun kashe mutane kamar mutum nawa?
To ni da a takaice zan iya maka misalin mutum kusan 20 wanda na sani sun yayyanka su.
Daya daga cikin hakiman wannan yanki, Alhaji Muhammad Labaran hakimin Manta, ya ce ko a daren Asabar din nan waɗannan 'yan bindiga sun hallaka wasu mutane 8 ta hanyar yi masu yankan rago.
Yanzu aka zo mana da labarin mutane 8 wanda aka kama aka yanka a shashin Alawa. A yau din nan yanzu nan maganan ga da muke da kai. Bayan shi kuma akwai ɗaya daga cikin da katanmu an koro su aka cika jirgi, jirgin ya kife ya nutse da mutane.
Dan majalisar dokoki ta jihar Niger mai wakiltar karamar hukumar Rafi Honorable Zubairu Ismail ya ce a yanzu haka shi ma al'ummar karamar hukumar sa ta Rafi suna cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon hare-haren waɗannan 'yan bindiga da ake kyautata zato mayaka ne na kungiyar Boko Haram.
Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu halin da mutanen mu suke ciki yanzu abun ba daidai. Mafi yawanci da an samu sokin wannan abu, amma kasancewan da wanda mina yanzu abun ya zama abun da ya zama. Yau sai ka ji su nan kauyen, gobe ka ji su nan kauyen.
To tuni dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana hada kai da jami'an tsaro domin kokarin shawo kan wannan tashin hankali. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, General Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya, wanda ya tabbatar da waɗannan sabbin hare-hare na 'yan bindigar, ya ce har sun yi wata ganawa da shugaban rundunar sojin Najeriya akan wannan matsala ta yankin Shiroron.
Gwamnati ko na kan yankure wafa na yanzu a suspect yau daga Abuja nake na je wurin chief wa minista jiya. Kai chief wa ya sa ma chief ya sa ya ce dawo Bobby Monti.
Akwai masu gani kaman yan ta'addan nan sun ma fi karfin gwamnati a wannan wurin. Me zaka ce ma masu wannan bayani?
Ka san kana fada da wanda it doesn't even value his life. I say difficult fight. Shi rayuwa da mutu ba wani abu bane a wurin shi. So wanda an riga an kai amma an kai mutu a jena za ka ko wani abu. Wani kuma ba in da resources suke yin abubuwa nan ba. Don sun fi karfin gwamnati mai sa suna gudu su shiga Katsina su fito su shiga Zamfara su shiga Katsina.
A yanzu dai jama'ar wannan yanki na cike da fatar shawo kan wannan matsala a daidai wannan lokaci na faduwar damana da ake komawa gonaki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
An gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga muryar ta shigo da cigaban labaran duniya.
An sallami sabon Prime Minister kasar Haiti Garry Conille daga asibiti a jiya Lahadi. Bayan da aka kwantar da shi saboda matsalar numfashi a ranar Asabar, abinda wasu majiyoyin gwamnati biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Conille ya fitar wani bidiyo a yammacin jiya Lahadi yana magana a tsaye, inda yake fadawa jama'a cewa na fitar da wannan bidiyon ne don tabbatar muku da cewa ina lafiya. Wata majiyar gwamnati da ta nemi a saka yata ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa lalura asma wato shakewar hanyoyin iska a huhu da Prime Minister ke da ita ce ta tashi. A ranar 29 ga watan Mayu ne majalisar rikon kwariya ta Haiti ta nada Conille dan shekaru 58 a matsayin Prime Minister kasar, kuma aka rantsar da shi a ranar Litinin din da ta gabata. Aikin da ke gaban sa gagarumi ne, wato na kawar da rikice-rikicen siyasa, matsalar tsaro da jinkai da suka addaba kasar da talauci ya fi wa katutuwa kasashen yammacin duniya, da kuma share fagen yin zabe a karan farko tun bayan shekarar 2016. Wani babban jami'i a wani babban kamfanin zuba jari da ke karkashin gwamnatin kasar China na fuskantar bincike akan cin hanci da rashawa, a cewar hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta gwamnatin kasar, yayin da aka kaddamar da yaki da cin hanci da rashawa a bangaren harkokin kudin China. Ana zargin Zhu Zhuo, mataimakin shugaban kamfanin City Group na China, da babban laifi da kuma keta doka, a cewar hukumar ladabtarwa ta jam'iyyar kwaminisancin China a cikin wata sanarwa da ta fadda ta yanar gizo ba tare da yin karin bayani ba. City Group babban kamfani ne na saka hannun jari mallakar gwamnatin China, wanda ke da kaddarori da darajarsa ta kai sama da dala trillion 1.5 a shekarar da ta wuce, a cewar kamfanin ta shafin sa na yanar gizo. Zu, kwararre a fannin tattalin arziki, ya kasance a cikin shugabannin kwamitin gudanarwa na kamfanin tun daga shekarar 2019.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Taraba, inda can din ma wasu bayan Allah ne suka rasa rayukansu sakamakon rikici da ya balle tsakanin wasu manoma a gundumar Karbi dake karamar hukumar Sardauna dake jihar Taraba, kamar dai da zaku ji daga bakin wakilin Musa Lusulado.
Rikicin dai ya faru ne tsakanin kabilun biyu akan iyakar gona da aka shafi akalla shekaru 22 zuwa da 3 ana fafatawa tsakanin kabilun, yayin da kowane bangare suka yi turjiya tare da karton kasa da nuna wa juna yatsa akan iyakar gonar. Lamarin da ya sanya suka garzaya kotu, aka shafi tsawon shekaru ana fama a gabar kuliya, al'amarin da ya sanadiyar zuwa ga kotun daukaka kara, inda daga bisani kotu ta mallakawa ɗaya bangaren wannan iyakar gonar. Kwatsam sai gashi shigowar wannan damunar ta ya zo wa bangarorin guda biyu ba cikin san rai ba, domin kuwa ɗaya bangaren ya je domin sharar gona, su kuwa ɗaya bangaren suka ce ba za ta sau ba bindiga a ruwa, nan take cacan baki ya kaure. Aka fara nuna wa juna yatsa, daga bisani dai al'amarin ya kai ga sa makami, inda aka yi sanadiyar kashe mutane aƙalla biyu da kuma jikkata wasu da dama. Usman Abdullahi na ɗaya daga cikin wanda al'amarin ya faru a idansa, kuma ya yi mana ƙarin haske ta wayar talho, yayin da na yi masa tambaya ko yaya malamarin ya kasance.
Inda sun ji rauni suna a biti kuma yanzu hakan nan ta gefen nungwa da kebin ne, to ta gefen nungwan nan ina ce mutane kamar shida ne aka ji rauni, kuma daya ne ya rasu. Gefen ne kuma mutane kamar takwas ne suka ji rauni, kuma daya ne ya rasu.
Shi kuwa Honorable Zubairu Guba, wanda na daya daga cikin mai fada aji a wannan yanki na Kabri dake karamar hukumar Sardauna a jihar Taraban, shi kuwa cewa
fili ne wanda ya kai wani abu ba,
da yake in abu Allah ya kaddara zai faru ne zai faru. To an yi kanana kanana rikici wanda har an je kotu, kotu ta tabbatar da ɗayan gefen, aka saki aka je kotu na gaba aka saki tabbatar da ɗayan gefen. Yanzu an yi ruwa an fara lokacin noma, to waɗanda kotu ta tabbatar ba sun je suna noma sai wannan gefe ɗayan suka zo suka afka musu. Kaman cacan baki aka fara an zamar da abun fada har abun ya zo har rasa rayuka.
Suma nasu bangaren masu dafe da madafin iko a jihar Taraban sai mini ƙarin haske tare da bayanai dalla-dalla akan faruwar al'amarin. Honorable Muhammad Umar shine shugaban karamar hukumar Sardauna a jihar Taraba, inda yace
wasu manoma ne tsakanin su sun shekaru 20 da suka tsige sun tafi koto batun wurin noma, su mutane gunde dankune da kuma wani mai ake kira kusunan da naman da wurin, su uku ne suka hada boundary tsakanin su uku sun je koto, da haka kuma koto ya je tabbatar da wani gefe. An zo kuma an ɗaukar kasara zuwa Abito, a wurin ne aka samu jituwa, suka ce sai sam duba su yadda ba an mallaka musu.
Wato chairman, akwai masu cewa mutane biyu aka kashe, mutane uku aka kashe, mutane nawa aka kashe ne sanadiyar wannan rikicin?
Da mutane biyu ne, duka su limami ne gwamna suka rasu, ɗaya an sallace shi a gimbuna a gabana, ɗaya kuma a kabiri, mutane biyu ne.
Yayin da nake kokarin hada wannan rahoton, na tuntuɓi muƙaddashin kakace rundunar ƴan sandan jihar Taraban wato DSP Gambo, amma haƙata bata cimma ruwa ba. Na buga mata waya bata ɗauka ba, na aike mata saƙon ƙarfafa kwana shiru kake ji. Wannan rikicin iyakar gonan dai an shafe shekaru aƙalla 22 zuwa 23 a wannan yanki na Kabri da ke ƙaramar hukumar Sardauna a jihar Taraban, lamarin da kan jawo asarar rayuka da dukiyoyi a wasu lokutan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
An gaida Salisu Lado. Masu sauraro, kada dai a shafa, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, duka da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, bakin mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan kare take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ji kashi na ƙarshe kan batun bawan Allah nan Muhammad Umar, wanda wasu miya gusu a kwalewa idanu a shekarar 2006. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Karfi Hashim Gulu. Masu sauraro, shirin ya kawo muku labarin wani bawan Allah mai suna Umar Muhammad, wanda wasu miyagu suka yaudara tare da akwale masa idanuwansa. Labarin Umar da ya yi ban tausayi ne tun lokacin da wani ya ɗauke shi zuwa wata gona da taimakon abokin mugun aikinsa suka shaƙe shi ya suma. Amma sun ɗauka ya mutu, daga nan suka cire ƙwayar idanunsa biyu. Bayan sa'o'i ya farfaɗo, amma ya kasa buɗe idanun don ba ƙwayar idan sai kurmi. Daga bisani an samu nasarar tarki waɗanda ake tuhuma daga wannan aika-aika, inda aka yi shari'a tare da yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan kasu. Tunda dai sun kammala wa'adinsu sun fi batun diyyar naira miliyan 11 ga Umar na neman shan ruwa, musamman bayar da so wanda ya tsaya masa da ma mahaifinsa. Umar da ƴan uwansa na kira ga sabon gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu da kuma ɗan majalisar su na dattawa Aliyu Magatakardawa Mako da su kawo musu ɗauki.
To gaskiya abin da nake kira ga mai gumna gwamna a yanzu wanda yake shi abu ababe ɗaya ne zuwa biyu wanda nake nema ga mai gumna gwamna. Na farko dai ina neman a yi mini adalci game da wannan shi kesi na wajen faru ne, tunda an riga an wato tawayar da ni game da wani ɓangare na sashi na jikina, wanda ina da buƙatar a mini adalci wannan ɓangaren abin da ya shafi ita wato diya kenan, wanda ita ce dama an ko a wancan lokaci ita kotu ta ba da damar cewa a bani matsayin wani abu ne zamo wato biya ko kuma wato haƙƙina da aka wato ainihin wato ce, wanda ina kira ga mai gwamna gwamna wannan ɓangaren a yi ƙoƙarin bidiya domin a ga an mini adalci game da ita wannan biyan. Na biyu kuma sai a magana akan rayuwa ta yau da kullum irin wadda nake ciki a matsayina na wanda Allah ya sa nake da wata lalura ta musamman, so ina da bukata na abin da ya shafi kullawa musamman bangare ta abin da ya shafi wato ilimina wanda nake tsaka da yanzu haka wanda alhamdulillah duk da yanayi da nake cikin shi ban yi kasa a gwiwa ba wurin ganin na dagi na shiga bangare na neman ilimi wanda Allah ya kaddara kira mataki na wato makaranta ta gama gaskiya din wanda yana buƙatar taimako wannan bangaren da kuma shi wannan bangaren da nake magana yanzu da kuma bangare na uku wanda amin wurin fari ba mun faɗe shi ba shine bangana ta inganta rayuwa wanda ina buƙatar mai gina gwamna da Allah ayi kokarin wato yi biya hanyar da su zama masu inganci da rayuwa ta domin ganin na zama wato mai amfani ga al'umma da kuma makaina ma so wannan shine kiran da nake da shi ga mai gina gwamna
shi yanzu ya kike da ya ake da kurmi idanunka ne
idanu a lokacin gaskiya kotu ne suke aje wanda kotu ake zuwa aka zo kotu da su ake zuwa a lokacin suna nan kotu dishiran da muke gaskiya kusan idanun aiki amma dai tun a lokacin gaskiya bayani ya riga ya gabata akan cewa ba su da wani amfani za su iya yi mini ko da an ci
adam abinda wato an samu ma su an samu gululun ido ne a wajen mutane
an samu wannan ice ball incident shi ko me an same shi gaskiya gurin su bayan an kama su
so ba kuma inda za a iya mayarwa
ba inda za a an tuntuɓi su kwararri wannan bangaren da suke cikin idanu suka yi bayani akan cewa gaskiya ba wani abu da za a yi a kai domin idanun sun riga an riga ma kamar an ji an saka musu wani abu na nau'i na wani dai abubuwa irin nasu can ko maganika haka dai ko wani abu dai makamanta haka wanda ya zama illa ga idanun saboda haka ba zai wa iya mayamin da su ba su yi amfani a gare ni.
Wato ma'ana abin da nake nufi da zo kwarmi idanunka yanzu an cike ne da wani abu ko yaya suke.
Gaskiya ba a cike shi ba domin shi yasa ne magana ma a kan mai gina gwamna game da ingancin rayuwa ta saboda yanzu haka ma ina kan shan magani yanzu haka san magani ma baya tace ni ina amfani da shi ko da shi saboda yanayin yadda gurin yake na farko dai da idanun suna zubar da kamar ruwa haka wanda tun da dama akwai shi gwara suke zuwa ga ita wannan kwaya ta idanu su wanda idan ruwan sun zo kuma wannan kwaya a ga dole za su zubo ba wani abin da yake kare su kuma gaskiya tunda ba wani abu da aka saka wurin wani zama kariya ga su yana zuban ruwa wannan abin da ya sanya gaskiya kusan kodi shi ma cikin amfani yake da magani da kuma wanki idanun da aka yi duk lokaci bayan lokaci wanda dai wannan abubuwa ne gaskiya wanda ke da bukata na tallafi kamar da na faɗa ga shi mai gina gwamna duka wannan abubuwan da abubuwan da na faɗa kuma na suka gabata.
Umar kana amfani da gilashi dai kana rufe idanu.
Yana kuma amfani da gilashi kwarai da gaske wannan nake amfani da shi sosai.
Shikenan Umar Allah ya kawo mu fita.
Yaya ga Umar Salisu Muhammad shi ma bai yi kasa a gwiwa ba wajen neman a tallafa dan uwansa game da wannan munin hali da rayuwarsa ta fada.
To wallahi gaskiya ga lokacin da aje mun haru gaskiya akwai wanda ya fara bibiyar case din dan case din an fara shi daga luwa shari'a. To da aka fara daga luwa shari'a akwai wanda wani da tausayi ne mun wanda ke bibiyar case din. Gaskiya ya ɗaya ciye ɗin kisa ɗin ya faɗa mana cewa lallai tabbas Umaru abin da son kenan dole sai sun dashi bi sai dole sai an dashi biya na wani abin da ya faru daga gare shi gaskiya shi an ka zo Allah ka mayar shi laya shi ya rasu gaskiya hakikanin gaskiya bayan rasu Hussein Mangu kisa ɗin wala shi ta barbare an ka zo an ka hukunci an ka yanke musu shekara da gidan yari kuma babu wata biya da an ka bashi sannan wallahi matsalar da Umaru Muhammad kan fuskanta wallahi duk da karatun da yake tun daga primary school shi yanga mai da tausayi na mangu shi yasa shi makaranta tun da Allah mai rasuwa mahimmin shi ko sai ya rika karatun amma mahimmin sai mashin wanda muka duka ke muna kai shi makaranta da shi su shi a duke da mayan bi karatu ne da komai da komai na shi gaskiya na abin da shi ya rayuwa ta su shi aka zo wallahi yana primary six mahimmin shi Allah mai rasuwa wa Allah mai rasuwa dai gaskiya muna ɗan uwa dai kaɗan taimakawa saboda mu ma kan ba na ƙarfi gare mu wallahi dan aikin Allah dai muka yi mun je mun samu dai ɗaya da baro dai yana makaranta an ka samu dai gama primary school da junior secondary school muna mura dan taimakawa dai gaskiya dai abin dai ba a cewa komai dai to har dai ya gama secondary school ya zo ya shiga COE abubuwan dai wallahi ba a cewa komai muna kaɗan taimakawa in mun ɗan samu dai kalla kalla mu ɗan taimaka dai maza mai zafi saboda wallahi tun lokacin da abin ya hada shi bayan da shi da Hussein Mangu da mahaifin wala ba gwamnati ba ce makamai da kullum da ya karatu wallahi babu wani abin da gwamnati ta mishi ko mishi wallahi ko da dai a ce wani abin ta doka ta ba shi dai a ce ga shi dai wani abu dai wallahi ba wani gwamnati ta mishi wallahi amma in ne dan jiha wani amma in ne dan jiha an yi mai wanga a ga kamata a ce gwamnati ta duba mishi wani gehe a samu dan abin da an kai mai saboda ni saboda ake makirawa ta saboda gara ta ta samu matsala amma lawa din da gwamnati ne muna in dai kai ya karatun nan muna ai kun bai wala ya muna kun gaskiya ni abin da muka so muna so ake makirawa yanzu haka wallahi yana ya shiga jami'a su wallahi abubuwan karaya da taya mu kan mu ga namu kawaiya wallahi ga su kuma ga yana da matsala rashin lafiya saboda iranun nashi da sun kai mai wannan abin kuno shi sometimes ana kai shi asibiti saboda ana fitar da yadon akwai wani magani saboda irin wata gaje suka da yin shi dole sai an yi kai shi asibiti an bude irin an wanke sannan akwai su magana da aka rubuta mishi duk wata ce an yi shi haka na wala sannan muna cikin din kudi sosai wannan wurin sannan kuma ga makaranta ti wallahi babu mai taimaka mai in ba Allah ba muna son gwamnati ta taimaka in akwai daga ai ya Allah don annabi mu ba wai shi an yi wani kisa a muna so a taimaki rayuwa ta dai a samu dai Allah gwamnati samu abin da ta yi mai wanda bai bincike ne ya shi taimaka mu ne mu shi na abin da muka san wani taimaka gari shi wallahi
sauraro kun da ji abin da ya faru da wannan bawan Allah wanda har yanzu ke ci gaba da fuskantar radin zafin cin zarafin da aka yi masa yana zaman sanfiya da fatan kiran da Umar da ƴan uwansa suka yi na gwamnatin jihar Sokoto da ma duk masu ruwa tsaki da suka yi musu dauki sai kai ga kullun wadanda aka yi domin su sai a tarwon sabon shiri mako mai zuwa idan Allah ya kai yanzu amarin Nasira da Mayar Hikaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin Minista Fil Hashim Umar ke cewa muka kasance lafiya.
To madallah da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
Ministan harkokin yakin Isra'ila Benny Gantz ya sanar da cewa yayi murabus daga gwamnatin hadin gwiwa ta Netanyahu saboda bambance-bambancen da suke fuskanta akan tsare-tsare da dabarun da za a bullo da su bayan yakin Gaza. Yayin da bai yarda da shugabannin Falastinawa ba da yawa, ga dukkan alama Gantz yana da saukin kai akan shawarar kafa kasashe biyu fiye da Netanyahu. Babu wanda zai je ko ina a cewar sa. Yana nufin Isra'ilawa da Falastinawa a yankin. Wani harin makami mai linzami na 'yan tawayen Houthi na Yemen ya taba wani jirgin ruwa mai dauke da tutar kasar Antigua and Barbuda a mashigin tekun Aden. Wannan shine hari na baya-baya akan jiragen ruwa a yankin. Makamin ya taba jirgin ruwan ne da yammacin ranar Asabar, lamarin da ya haddasa tashin gobara, amma waɗanda ke cikin sa suka kashe daga baya a cewar kamfanin tsaro mai zaman kansa na Ambrey. Kamfanin ya ƙara da cewa makami mai linzami na biyu da aka harba akan jirgin ya kauce, kuma wasu mutane da ke cikin wasu ƙananan jiragen ruwa a wurin suka bude wuta akan jirgin, ko da yake babu wanda ya jikkata a cikin jirgin. Russia ta dakatar da hare-haren da take kaiwa akan Kharkiv bayan da Amurka ta amince Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba Ukraine din don kai hari a cikin Russia, a cewar mai bada shawara akan harkokin tsaron kasa a fadar White House Jake Sullivan a jiya Lahadi. Har yanzu Kharkiv na fuskantar barazana, amma dakaran Russia ba su samu wata nasara ba ta kasa a cikin 'yan kwanakin nan a yankin, inji Sullivan a yayin wata hira da shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS.
Masaro baki ɗaya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci, a madadin Maryam Daura da ta ci an gabatar da shirin, da wanda ya tsara shirin ya ba da umarni Dadi Balawe da ma injiniyanmu na yanzu. A washe rubutu muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ji mankuli.